da sake saduwa a wannan majalisi da muke sharhin littafin Hisnul Muslim, littafin da ya kunshi al-azkar wal adiya an-nabawiyya, wato zikirai da addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a munasabobi daban-daban, wanda za mu tashi a azkarus sabahi wal masa, wato zikiran da ake yi da safe ko da yamma, da safe ko da yamma. Ya fara da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sannan ya kawo zikiri na farko, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. ونشيل الذكر نفرق جاء أنبتا أو النباب. Wato azkarus sabahi wal masa su ne zikirin da ake yi da safe. Safiya tana farawa ne daga huduwa alfijir, wasu kuma suke daga huduwa rana har zuwa wato lokacin da wato har zuwa yamma, har zuwa la'asar, sannan la'asar daga la'asar kuma har zuwa faduwar rana, wanda duk ana kira shi masa, sannan dare yana shiga ciki har zuwa asuba. Saboda haka ce azkarus sabah, ana nufin mutum ya yi zikiri da safe, lokacin da ya tashi da asuba, ko lokacin da ya taɓa abin rana ta hudu har zuwa zawali. Idan bai samu ya yi a wannan lokacin ba, yana iya yi har zuwa yamma, kamar yadda daga yamma daga bayan sallar la'asar har zuwa ainihin faduwar rana zai yi zikirul masa. Idan bai samu ya yi ba a wannan lokacin, da daddare ma lokacin yin sa ne. Wannan shi ne abin da malamai suka faɗa. يا فرد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كما يديكي وطينا نفن مسلمية فرد كافن يا فرد فتر أبن زي فرد فتر يقولي والله تعالى يأي أبو قليشي سلاتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة يا أمبتش الله تعالى وطينا بوايا كي يدي سي كافة دي وانا اللفظ دي فتابا والحمد لله wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, dukkan abinda zai bada ma'anar godiya da yabo da kirari ga Allah da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai yi shi, sai alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan ma salata godiya ce ga Allah da kuma yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, haka wannan ba ruwaya bace, shi yasa kuwa ku ga bai sa mata wani rakumi ba, bai sa lamba ba, saboda ba ruwaya ba ce. Abinda da yake nufi kawai mutum ya bude abinda zai faɗa na zikiri, ya gode wa Allah ta'ala, da kuma ya goga da salati da gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda akwai hadisi da ya tabbata na Abu Dawud, da hadisi ne hasan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu' ash-shams uhibbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi isma'il, wato in zauna in ambaci Allah tare da mutanen da suke zama suna ambatan Allah bayan tun daga sallar safiya, wato sallar asubahi, tun daga sallar asubahi har lokacin da rana za ta hudu, zauna tare da waɗannan mutane nima in ambaci Allah a wannan lokaci shi na fi so sama da in ayanta bayi guda hudu waɗanda suke ƴaƴan Annabi Isma'il alayhi salam. Ya sake cewa wa an aqauda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-asri إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أتق أربعة. سنأذون تعالى متاني وسأبت الله بأن سل الأسر حرزوا لقشن لنا لتفادي wannan yafi soyuwa gare ni saboda in yanta bayi guda hudu. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato ambatan Allah da yabo ga Allah a waɗannan lokaci, a waɗannan lokuta, wato daga sallar asubari ko kuma daga sallar safiya. Wato ya ambaci ambatan Allah a wannan lokaci cewa abu ne wanda yake yafi soyuwa gare shi saboda ya yanta bayi waɗanda suka fito daga tsatso mai tsarki, tsatso mai daraja, tsatson Annabi Isma'il alayhi salam. To wannan shi yasa ya ambaci godiya ga Allah da kuma zikiri, godiya ga Allah da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Musanna sai ya kawo ayatul kursi, wato bayan mutum ya yi yabo da godiya da kirari ga Allah ta'ala, ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai kuma ya yi isti'aza, ya karanta ayatul kursi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai ya karanta ayatul kursi. Karanta ayatul kursi da safe ko da yamma, wanda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisi sahihi wanda yana cikin musadrak na Hakim, yana cikin sunan Nasa'i al-Kubra, ko kuma kace cikin Amal al-Yawm wa al-Layla na Nasa'i, haka na Imam al-Tabarani ya kawo shi a cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir. Hadisin Ubay ibn Ka'ab, hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, yadda hadisin yake yana cewa ɗansa Muhammad ibn Ka'ab shi yake ruwaito hadisin, ko Abdullahi ibn Ka'ab, amma dai Muhammad ɗin shi ne Rijayi, Muhammad ibn Ka'ab shi yake ruwayar hadisin. Yake cewa mahaifinsa Ubay ibn Ka'ab yana da gurin wato shanye dabino, to fili ne farfajiya ce inda yake shanye dabino a gurin, sai ya kasance ya zuba dabino ya yi shanya, kuma sai ya rika ganin dabinin yana raguwa, har kawai sai ya rika ganin kamar ana ibar dabinin nan yana ta raguwa. Da haka sai wata rana da daddare ce zai yi gadin wannan dabinin, sai zo yana gadi, sai ga wata dabba girmanta girman saurayi matashi wanda ya balaga, to girmanta kamar girman wani saurayi balagagge, sai ya yi masa sallama, sai Umar masa da sallama. Wato wannan dabba da ta sai wa Ubay ibn Ka'ab yana gurin yana gadin dabinansa, sai ya ce masa assalamu alaikum, sai bai da sallama shi ma, to ya dake ya daure ya yi jaranta, domin kaga dabba cikin dare kuma ta yi magana, kaga abin tashin hankali ne, wanda daga lokacin ya bar gidan ba kenan gaba ɗaya, ba zai sake zama a gidan ba, to gida ne wanda yake cike da babbuwa, haka ba zai iya zama ba. To amma saboda jarumtarsa sai ya mayar da sallama, kuma duk abin da ya maka sallama ko dabba ce babu shakka za ka fi samun nutsuwa, saboda ka ga ya zira maka ido bai ce komai ba ko bai yi wani, amma har ka ji sallama duk da cewa akwai dai tsoro, amma zai ɗan sa mutum nutsuwa. Sai ya tambaye shi ma anta jinniyun am insi, shi meye kai mutum ne ko aljan, sai ya ce da shi aljanne ne. Sai Ubay ibn Ka'ab ya ce to nuna mun mai koman hannunka, sai ya ko masa hannunsa, da ya kama hannun sai ya ga hannunsa wato kamar hannun kare, kamar kafar kare ta gaba kenan, hannunsa kamar irin hannun kare, gashin jikinsa kamar gashin kare. Sai ya ce da shi haza khalqul jin, shi ai haka halittar aljanu, wato wannan halitta ce ta aljanu. To aljanu yana da bayar kida zuwa halitta daban-daban, yadda ya ga dama Ubangiji ta'ala ya bashi wannan ikon, saboda haka zai iya rikida a wani kama ta kare, zai iya rikida a kama ta maciji ko a kama ta mage. To waɗanda suna cikin dabbobin da aljanu sukan yawan rikida cikin kamanninsu, musamman kare. idan ya yana da kida cikin kamata kare sosai shi yasa yace da shi hada khalqul jin halitta ce ta aljan sannan yace da shi kad alimatul jin annama fiha rajulun ashadda min shi aljanu sun sanni wato cikin aljanu an sanni da jarumta wato ko a cikin aljanu ni ka karfan mutum ne sai Ubayy ibn Ka'ab yace fa ma ja'a bika to me kazo yi nan sai yace da shi mun samu labarin cewa kai mutum ne mai son yin sadaka saboda haka muka zo mu ma mu samu rabon mu daga abincinka to kaga sadaka ba zuwa ake ana iba ba tare da izini da kamata yayi ko da yana son sadakar sai ya fito a kida a sifa ta mutum tunda yake iya kida a sifa ta mutum ya zo ya nemi a bashi sadaka din amma ya zo a sifa ta kare kuma cikin dare ya riga ibon kayan mutum wannan ba daidai ba saboda haka sai ya ce masa mun ji labarin cewa kai mutum ne mai son kai sadaka kuma mu ma muna buƙatar sadakar taka don haka muka zo don mu kwashi rabon mu sai ya ce sai Ubayy ibn Ka'ab ce to me zai kubutar da mu daga ire-irenku wato ko aljan me za mu yi mu samu kariya da tsari tunda ku halitta ce da ba za mu iya gogawa da ku ba tunda ku a cikin kai yanzu ga ka ku a cikin aljanu mutum ne ka karba kamar da kace aljanun ma kai ba na wasa ba ne to yanzu ya za a yi mu iya samun kariya daga lamarinku shi ne sai ya ce da shi هذه الآية من سورة البقرة قرأت آية الكرسي وأن آية تكتك سورة البقرة إذا منك كاي حكا تذاك سامو كاريا لك وجم يكرنت وأن آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم هدوها كرشنت كمن قالها حين يمسي أجير منا حين حتى يصبح يوان دي فتيب تدس ديما to za a yi masa tsari daga gare mu har lokacin da safiya za ta yi wa man qala ha hina yusbihu ujura minna hatta yumsi wanda kuma ya fade ta da yamma za a kare shi a wanda ya fade ta da safe kuma wato da yamma kuma za a kare shi a da safe za a yi masa kariya har yamma ta yi to shikenan lokacin da safiya ta gari ya waye sai Ubayy ibn Ka'ab ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa dukkan wannan labarin ga abin da ya faru ce ga abin da ya faru da dare sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqal khabith wannan mugun mugun halitta mugun aljanin yayi gaskiya Annabi ya kira shi al khabith saboda abin da yayi ba daidai bane kamar da muka faɗa abin da yayi ba daidai bane ka rika zuwa kana iban kayan mutane da hujja cewa ai ka san cewa yana son sadaka wannan ba daidai ba to amma maganar da ya faɗa ɗin haka take ana tuna hadisin Abu Huraira da cikin Sahih Bukhari shi ma haka suka yi da Iblis lokacin da yake zuwa yana satar da lokacin da yake haka suka yi da shaidan zance shaidan lokacin da yake zuwa yana satar wato wani abu na kayan zakka da aka bashi a jiya kaga shi ma da ya zuci ya karanta ayatul kursi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaqaka wa huwa kadhu sadaqaka wa huwa kadhu to ga wannan hadisi kwaro-kwaro ya ambaci safiya ya ambaci safiya ambaci yamma shi yasa ya kawo shi ya ambaci safiya ya ambaci safiya kuma ya ambaci yamma haka ayatul kursi mun yi fassarar ta a baya ta kunshi waɗannan ma'anoni manya-manya da suke siffanta Allah ta'ala da siffofinsa na kamala suke siffanta shi da siffofin kamala a dunkule za mu fassara ta amma mun yi sharhi ta a baya haka ba za mu tsaya dogon sharhi a kanta ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi al-hayyu wanda yake rayayye ne rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe alƙayyum wanda yake tsaye da zatinsa wato mawadaci ne ba ya da buƙatar komai gurin kowa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm janjadi ba ya kama shi ballanta na bacci da huma fi samawati wa fil ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duka ملكاً سني حلت سني مباي سني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وانين زي يتشيتو أو جنسا أي سيد إذننسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ياسا أبن لك جبك حلت السنة أبن لك بايسو لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء باس يكوى يكون إلى أبن إلى منسى سي أبن ليسو وسي أكرسيه السماوات والأرض كرسي ينسى كجرسى تايا الوشي سمينا كسا ولا يؤوده حفظهما كما تري تري سو وتسمينا كسا باغي وهل الدشيبة وهو العلي شيمة لو ككيني لو ككا تصفة لو ككا تملكي لو ككا تزايتي العظيم كما ميجرماني ولكن wannan aya ta kunshi irin waɗannan sifofi na Ubangiji wanda suke nuna girman sa da kamalarsa da uluwinsa wato daukakarsa saboda haka wannan ayoyi wannan aya ta kasance aya ce da take bawa wato mutum kariya daga sharrin shaytanu kuma ta kasance tana cikin azkar da mutum yake yi lokacin da ya tashi da sassafe ko kuma lokacin da yamma ta yi sai zikiri na biyu da shi ne ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil la qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati bil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثلاث مرات وانا شيكما حديثي لو تشكين سنة أبي داود سنة الترمذي حديثي لي ثبتتشينا عبد الله بن خبيب عبد الله بن خبيب عند يجاء النبي صلى الله عليه وسلم wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan to Abdullahi ibn Khubayb hadisin yana cewa wata rana mun fita muna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiya ne sai suka tashi suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar isha ana ruwan sama ga kuma duhu suna neman ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi sai ya ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun yi sallar isha'i sai yace a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka ci ka fada sai yace me zan fada Annabi yace qul qala madha aqul qala qul qala madha aqul har sau uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ce qul huwallahu ahad da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbil falaq sai kuma qul a'udhu bi rabbin nas ya karanta waɗannan surori guda uku ya kuma ce wanda ya faɗi waɗannan surori wato ya karanta waɗannan surori guda uku har sau uku wanda ya faɗe su da safe ko ya karanta su da yamma to tafihi min kulli shay za su wadatar da su isan masa komai to za su zaman masa kariya daga dukkan komai za su wadatar da shi daga dukkan bukatunsa wannan shine hadisin yadda yazo a cikin waɗannan littattafai to hadisi ne wanda yake tabbatacce za mu ga waɗannan surori guda uku surori da wanda suke da falala ba kaɗan ba hadisin uku ba ibnu amir annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas cewa babu abinda mai neman tsari ya nemi tsari da shi kamar waɗannan ba ta awwajar muta'awwidun bi mislihinna wato babu wani mai neman tsari da zai nemi tsari da wani abu da ya kai kwatankwacin waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad wanda ta'dilu surusul qur'an kamar da yake ruwayoyi da dama qul huwallahu ahad wacce ke tana daidai da surusul alqur'ani sannan kuma da waɗannan surori mu'awwidatain guda biyu waɗanda suka kunshi neman tsari da Allah daga dukkan wani abin da yake sharri ne wanda yake ana ganin sa ko ba a ganin sa sharri ne na halitta ta mutane ko halitta ta aljan sharri ne wanda mutum yana da hannu a ciki ko ba shi da hannu a ciki duk wannan surori sun kunshi neman tsari daga waɗannan abubuwa guda uku su ma mun yi bayanin su a baya, saboda haka ba za mu fada da sharhi akan su ba, illa iyaka kawai mu fassara su a dukkule. Yana cewa qul huwallahu ahad, kace Allah shine Allah daya, Allahu samad, Allah wanda ake nufi da bukatu, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma babu wani daya da yake tamkar sa, wato da yake daidai da shi. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin safiya, min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ya halitta, wa min sharri ghasiqin idha waqab, da kuma sharrin dare lokacin da ya lulluɓe da duhunsa, wa min sharrin naffasati fil uqad, da kuma sharrin masu tofe-tofe a cikin kulle-kulle, wa min sharri hasidin idha hasad, da kuma sharrin mai hasada yayin da ya hasada. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbin nas, kace ina neman tsari da ubangijin mutane, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, abin bautar mutane, min sharril waswasil khannas, daga sharrin mai sanya waswasi mai yawan buya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, wannan da yake waswasi cikin zukatan mutane, min aljinnati wan nas, daga aljanu da mutane, wato wanda yake akwai shi a cikin aljanu, akwai shi kuma a cikin mutane. Wannan su ne surorin, kuma za ka cewa sun kunshi neman tsari da Allah, bayan sura ta farko ta kunshi bayanin sifofin Allah waɗanda suke na kamala, sannan surori guda biyu kuma sun kunshi neman tsari daga Allah daga dukkan wani abin da yake halitta, daga wanda yake mukallafi ne ko wanda ba mukallafi ba, halitta ta mutane ko ta aljanu, sharrin da mutum yake da hannu a ciki ko wanda ba shi da hannu a ciki, duk ya kunshi wannan. Kuma dama duk abin da za a ce sharri baya fita daga cikin wannan kashe-kashen. Sannan zikiri na uku, wanda shi ma ake faɗarsa da safe, shi kuma hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud ne, wanda yake cewa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nari wa 'adhabin fi al-qabr. Wannan shine zikirin da mutum zai fada da safe, saboda lafazin asbahna wa asbaha al-mulku lillah, asbahna wa asbaha al-mulku lillah, mun waye gari kuma mulki ya waye gari, lillahi na Allah ne, asbahna mun waye gari, wa asbaha al-mulku lillah kuma dukkan mulki ya waye gari na Allah ne, walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah, la ilaha illallah wahda, babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, la sharika lah, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku, dukkan mulki nashi ne, wa lahul hamdu, dukkan yabo da kirari nashi ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai, rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm, ya Allah ina roƙonka wato khayra ma fi hadha al-yawm, mafi al-khairin abin da yake cikin wannan yini, wa khayra ma ba'dahu, da mafi al-khairin abin da yake bayan sa, a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm, kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan yini, wa sharri ma ba'dahu, da sharrin kuma da yake bayan sa, rabbi a'udhu bika min al-kasal, ubangiji na ina neman ka tsare ni daga kasala, wa su'il kibari, da mummunan girman kai, rabbi a'udhu bika min azabin finnar, kuma ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azaba wato ta wuta, wa azabin fil qabr, da kuma azaba ta kabari. Wannan su ne abinda wato ta ce addu'a da mutum zai faɗa, ya ce wa idha amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah, idan yamma ne maimakon ya ce asbahna wa asbaha almulku lillah sai ya canza sai ya ce amsayna wa amsa almulku lillah wa idan amsa sannan kuma in da yamma ne maimakon ya ce maimakon ya ce Allahumma inni as'aluka wa rabbi as'aluka khayra ma fi hadha alyawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha alyawm wa sharri ma ba'da maimakon ya amfani da kalmar alyawm sai ya canza inda yamma ne sai ya ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha wanda yake nuna ta wannan kalma asbahna wa asbaha al-mulku lillah wato ita wannan addu'a ko wannan zikiri kure shi da safi hadayini har zuwa faduwar rana har zuwa faduwar rana daga faduwar rana ne zaka fadi wato zaka canza zuwa amsaina saboda a ciki zaka ga ai amfani da al-yawm da al-layla al-yawm ya fara daga huduwar rana ko daga asuba daga huduwar al-fijr har zuwa faduwar rana al-layla kuma tana fara daga faduwar rana har zuwa huduwar al-fijr saboda wannan shine abin da ruwaya take nunawa wannan shine abin da ruwaya zahirin ruwaya yake nunawa wato ba za ka fadi ta wannan addu'a ba kawai da bayan sallar asar da bayan sallar asar ba za ka kira shi layla ba ba za ka ce wa as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla ba tunda bayan sallar asar ba dare bane da kuma in har ka canza amsaina to za ka canza al-yau ya koma al-layla saboda ka kike nan bayan magriba har zuwa huduwar al-fijr da huduwar al-fijr kuma har zuwa faduwar rana wannan shine muhallin wannan shi zikiri wato za mu ga yadda baki sallallahu alaihi wa sallam yake nuna rayuwar musulmi ya kamata ta zama ko ya wajaba ta zama zama tilasta kasance to da kuma mahimmancin tauhidi da mahimmancin da tauhidi yake da shi ta yadda bawa in ya tashi farkon abinda zai fara jika yawon bakinsa da shi ko ya kada yawon bakinsa da shi shine abinda ya shafi tauhidi ya zama tauhidi shine farkon abinda bawa zai fara furtawa zai fara motsa harshensa da shi asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mun waye gari kuma mulki gaba daya ya waye gari da Allah to mulki gaba daya da duk abinda yake gudana duk abinda yake sama da kasa duk abinda an kada yake gani da wanda baya gani duk na Allah ne walhamdulillah kuma godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba daya nashi wa lahul hamdu dukkan wani dangogin yabo da godiya da kirari duk sun tabbata gare shi ne shi kadai huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai bawa ya yi kirari da yabo ga Ubangiji ta'ala da waɗannan lafuzza sannan sai ya kuma goya da addu'a bayan ya faɗi waɗannan lafuzza na yabo da kirari ga Ubangiji sai kuma ya goya da addu'a ya ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da ya Allah Ubangiji na ina roƙonka alkhairin da yake cikin wannan yini da alkhairin da yake bayan sa wato ina addu'a ya Ubangiji ka hada ni da alkhairin da wannan yini ya tattara da ma yinin da zai zo nan gaba sannan ka hada ni da alkhairin ka tsare ni daga sharrin da yake cikin wannan yini da sharrin kuma da yake bayan sa rabbi a'udhu bika min al-kasal wajidi ina roƙina neman ka tsare daga kasala abinda ake cewa kasala shine mutum wato san jiki abinda muke cewa san jiki kana iya abu amma ka ki akwai bambancin sa da al-ajiz al-ajiz shine ba za ka iya ba wato gazawa alkasal kuma zaka iya amma saboda kawai san jiki sai ka kita shi kai wala ita ce kasala bambancin ta da al'ajiz al'ajiz shi wannan ba zai iya ba in an ce yayi wato ba zai iya ba kamar mutumin da yake shayayen hannu ne kace ya dauki wani katan dutse ko wani abu mai nauyi halin hannayensa shayayye suke kaga wannan ajizi ne ba zai iya ba ko mutumin da ba shi da kotaro ka ce ya kawo naira 1000 kaga ka hada shi da abin da ba zai bai da shi ajizi ne ba zai iya wannan ba ko mutumin da yake bai da ido ka ce ya nuna maka wani abu kaga cewa baya gani to wannan duk ajizi ne bambancin sa da alkasal kasal duk zai iya to da lafiyar sa lau ka ce tashi mu tafi masallaci ya ce shi ba zai iya ba kaga anan ba wai ba zai iya ba ne kawai tsabar san jiki ne baya san tashi daga inda yake ko ya tashi ya nemi na kansa ya ce shi ba zai iya ba to wannan kaga kasal to shi ne yana neman tsari daga kasala domin wani abu ne wanda yake nuna aibi wanda ya tattara aibi ga mutum al'ajizu wanda yana da uzuri shi ba zai iya ba ne saboda wanda yana da uzuri amma al-kasul wanda ba shi da uzuri a wurin Allah domin an ba shi istifadin sai yake amfani da ita ya sa ya zo a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaure da ci da hannun hagu Annabi ya ce ci da hannun dama sai ce la astati wa ma mana'ahu illa al-kibar yace bazan iya ba kuma ba abinda ya hana shi wato ba wai ba zai iya ba ne kawai tsabar girman kai ne taurin kai kada a yi masa gyara to ce bazan iya ba ne shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka iya ba to kada ka iya to tun daga lokacin hannun shayi ya kasance ba zai iya komai da shi ba to kaga wanda ya sha babban da wanda shi ba zai iya din ba ne wanda Allah ya raba ya wato ya sa ya rasa hannunsa na dama kaga ba yadda za a yi ya ci abinci sai da hagu din da ya rasa na dama to kaga wannan ajizi ne shi ajizi yana da wato yana da uzuri amma al-kasul wannan ba shi da uzuri ce a'udhu bika min al-kasal wa su'ul kibr wa su'ul kibr ko dai zama wa su'ul kibr ana nufin wato girman kai to da munin da girman kai yake da shi sai zama na idafa ce sifa ce ila mawsufiha wato girman kai munin girman kai ina neman ka tsare ni daga girman kan da yake da muni to duk girman kai yana da muni to amma idan har girman kai ya zama girman kai ne da zai hana mutum bautar Allah ko da zai hana mutum karɓar gaskiya abu shakka ya fi kowane girman kai muni ko kuma ya zama alkibar ana nufin shekaru wato kamar yadda ya zo a wasu addu'o'i kamar addu'ar ta zo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wa an uradda ila arzali Umar ko a mayar da ni in zama na tsufana da tittike tsufa din na irin mutum ya zama sai an daga shi sai an kwantar sai an tayar to kada ubangiji ka kai ni irin wannan tsufa ya zama na su'ul kibar ana nufin wato tsufa wanda ya kai matuƙa ga muni har zai zama na mutum ba zai iya tashi ya iya yin wani abu a rayuwarsa ba komai sai an yi masa ya dawo kamar jariri ya dawo kamar jariri daga wannan abu ne wanda yake yana da muni ko ta kai ma har yadda zai zama hankalinsa ma ya ragu ya zama na in yana magana a yi ta shirme daga duk wannan mutum ba zai so ya kai wannan yanayi ba to duk ma'anar wasu ulkibar zai ɗauki wannan ma'anonin guda biyu sannan ya nemi tsari min azabin finnari wa azabin filkamar rabbi inni a'udhu bika min azabin finnari wa azabin filkamar ubangiji na ina neman ka tsare ni min azabin finnari daga azabar wuta wa azabin filkamar da kuma azaba ta kabar a nan an ambaci azaba da nakira to aka ce azabin wato ba a ce a'udhu bika min azabin nari ba ko azabin min azabin nari ko azabin qabr sai ta ce azabin fil nari ko azabin fil qabr wannan shi ake kira at-tankil lit ta'zib ko lit tafkhid wato a kawo kalma ta zama na kira ce mun kuma ma'rifa don a nuna girman ta wannan da a nuna cewa azabar da take wuta azaba ce mai girman gaske haka nan azaba da take cikin kabari domin nan ne mafarin azaba daga nan ne wanda yake tababbe a lahira zai gane lokacin da aka sashi a kabari lokacin da ya fara yin aka fara azabtar da shi to a lokacin ne zai gane cewa wato akwai gaba ba za ta yi kyau ba Allah ka kiyaye shi kuma an ware waɗannan azabobi guda biyu da ambato duk da cewa a lahira akwai azaba iri-iri amma sai aka ambaci azabar kabari da kuma azabar wuta wato azabar kabari ne mafara nan ne mabda azabar wuta kuma nan ne ƙarshe wato kabari nan ne farkon awwalu manazilil akhirah daga zarar aka sa mutum kabari to ya fara shiga matakan lahira kuma kenan sannan azabar wuta kuma ita ce ƙarshe cikin azaba duk da za a yi wa mutum azabar wuta ita ce ƙarshe shi sa ka faɗi farko aka faɗi ƙarshe to wannan ita ce addu'ar da ko zikirin da mutum zai yi kunshe da addu'a ba zikiri ne amma yana kunshe da addu'a da mutum zai yi lokacin da safiya ta yi ko kuma yamma ta yi ko mu ce dare ya yi sai kuma na wato na hudu ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur ya Allah bika asbahna ya Allah gare ka muka waye gari bika asbahna wato gare ka muka waye gari wa bika amsayna kuma da kai muke kai yamma wato kai ne kake kai mu lokacin yamma wa bika nahya kuma kai ne kake raya wa bika namut kuma kai ne kake karban rayukan mu wa ilaikan nushur kuma matattara makoma duka zuwa gare ka ne idan kuma da yamma ne fa idza amsa idan da yamma ne sai ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wato ya fara fadar amsayna inda safa ne ya fara fada asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna idan kuma da yamma ne Allahumma bika amsayna wa bika asbahna sanaw bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir wannan hadisin Abu Hurairah ne hadisin Abu Hurairah ne yana cikin sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi in banda Nasa'i Nasa'i ya fidda shi fi amali da yawan wallaila saboda ya cewa duka ashabu sunan sun ruwaito shi illa kawai Nasa'i ya ruwaito shi ne a cikin sunan al-kubra babu shi a cikin al-mujtaba sannan kuma hadisi ne wanda Imam Ahmad shi ma ya fitar da shi hadisin Abu Hurairah insha Allahu bika asbahna ya Allah bika wannan ba'un din akwai tana ta'alluki da khabar din asbahna wanda yake mahfuz abin nan mahzuf ne Allahumma bika Allahumma asbahna multabisina bihifzika ko bi inayatika ko bi ma'unatika ko bi zikrika kana iya kaddara duk abin da kaso dole a kaddara mudaf dole a kaddara mudaf bayan badin bika ay bihifzika ko bi zikrika ko bi himayatika ko bi ma'unatika wato ya ubangiji mun waye gari muna lullube da taimakonka ko muna lullube da zikirinka ko muna lullube da kulawarka ko muna lullube da ra'ayarka duk abin da ka kaddara zai zama ma'ana ya zama ma'ana ce wacce take ta dace da siyakin Allahumma bika asbahna ya ubangiji mun waye gari muna shagalce da ambatanka mun waye gari muna karkashin kulawarka shine bika asbahna wa bika amsayna ay anta tumsina kai ne wanda kake kai mu yamma wato babu wanda zai kaddara mana rayuwa har zuwa yamma sai kai wa bika nahya kai ne kake raya wato babu wanda zai bamu rayuwa sai kai wa bika namut kuma kai ne kake karban ran wa ilayka an-nushur kuma gare ka ne ake tashi ranar wato ranar gobe kiyama zuwa gare ka ake tashi ranar gobe kiyama wannan ita ce addu'ar da zikirin da mutum zai fada yana tana cikin azkar da mutum zai fada da safe sannan sai ya kawo na biyar wanda shine sayyirul istighfar shine sayyirul istighfar insha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine sayyirul istighfar Imam al-Bukhari ya fitar da shi sannan wasu daga cikin ashabu sunan sun fitar da wannan hadisin hadisin Shaddad ne ibn Aus hadisin Shaddad ibn Aus wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sayyirul istighfar an yaqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا على وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فتوش اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شو قبل استغفاري قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو قبل استغفاري bawa yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika kuma ni ina nan kan alkawarinka ina kuma nan kan gaskatawa ina nan kan yarjejeniya ta da kai kuma ina nan kan gaskatawa da alkawarinka masafatu gurgudan iko a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsari da kai daga sharrin abinda na aikata abu'u laka bi ni'matika 'alayya ina komawa zuwa gare ka bi ni'matika 'alayya da ni'imarka da kai mun wa abu'u bi dhanbi ina komawa da zunubi na faghfirli ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai to Allahumma anta rabbi wa ana sayyidul istighfar za mu ga irin yadda ya kunshi abubuwa ma'ana wa suke za ta sa ya zama sayyidul istighfar idan ka dubi ma'anarsa da abubuwan da ya tattara babu shakka zai zama sayyidul istighfar domin bawa baya gushewa ba face yana tsakankanin abubuwa guda biyu ko dai ni'ima da Ubangiji ta'ala zai masa wacce ta take wajibi ya gode masa wacce za ta wajabta masa godiya ga Allah ko kuma zunubi da zai kasance a cikinsa wanda zai wajabta masa ya nemi gafarar Ubangiji wato ko dai yana cikin ni'ima wacce wajibi ya gode wa Allah a kanta ko kuma wato yana cikin laifin da wajibi ya nemi gafarar Ubangiji baya kushewa baina ni'matin tastajibu shukr wa dhanbin yastajibu al-maghfira wa al-istighfar to zamu ga wannan hadisin kusan abin da ya kunsa duka kenan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne Ubangiji na farko bawaye itirafi da ubudiyar Ubangiji da rububiyar Ubangiji cewa Allah kai ne Ubangiji ana kai ne rabbi kai ka halicce ni kai ka raya ni kai kake ciyar da ni ka shayar da ni ka bani lafiya ka bani matsuguni duk abin da nake takama da shi kai ka bani sauraka a ciki kaga akwai itirafi da rububiyar Ubangiji dukkan abin da nake da shi ko nake takama da shi Allah kai ka mu tun daga halitta tun da kai halitta ta Ubangiji ka bani duk abin da ka bani wanda ita ce rububiyya sannan ya kawo uluhiyya la ilaha illa anta to ya itirafi da rububiyya ya yadda yayi ikrari da rububiyar Allah sannan kuma ya dawo yayi ikrafi da uluhiyar ubangiji la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga ya tabbatar da wannan ya tabbatar da rububiyya wanda ita ce take wajabta masa ya karbi uluhiyar ubangiji ya bauta masa shi kadai domin bawa idan har ya gamsu ya yadda ya amince cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi kuma shi yake ni'imta shi da dangogin ni'imomi daban-daban kaga shi wajibi ne ya bauta masa shi kadai sai sa fara da rububiyya take nuna cancantar ubangiji da a bauta masa sannan uluhiyya kadai ta sada bauta din shi kadai sai da ce khalaqtani wa ana 'abduka kaga nan ma ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala shi ya halicce shi tunda shi ya halicce to shi bawan Allah ne saboda ubangiji ta'ala ya halicce halitta domin su bauta masa wato yana ikrafi da cewa halittar sa da Allah ta'ala yayi yayi ta ne dan bau dan ya zama bawan sa ya bauta masa kamar da Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ce khalaqtani wa ana 'abduka ka halicce ni ni kuma bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ina nan bisa alkawarin da ka daukar maka akwai tsakanin dan adam tsakanin bawa da ubangijinsa akwai alkawari da ya dauka na cewa ba zai bauta wa kowa sai Allah ba ce alam ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan ban muku ban yi alkawari da ku ba ya ku dan adam cewa kar ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ana a'buduni hadha siratun mustaqim kuma ni kadai za ku bauta wannan shine tafarki madaidaici wannan shine alkawarin da Allah ta'ala yayi da dan adam yayi da bawa cewa ba zai bauta wa kowa ba idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun farko ubangiji ya dauki wannan alkawari to dan adam bawa anan yana itirafi da cewa yana nan akan wannan alkawarin na cewa ba zai bauta kowa sai Allah ba zai bauta kowa ba sai Allah sannan wa wa'adika ai alata wa ana ala tasdiqi wa'adika ubangiji ya alkawarin wanda ya bauta masa zai sa shi aljanna to yana nan akan yadda da wannan alkawarin ya rike alkawarin ba zai bauta kowa sai Allah ba kuma yana nan akan gaskata alkawarin da shi kuma ubangiji yayi da cewa idan bawa yayi masa bauta zai sa shi aljanna in yayi masa abin da yake daidai zai sa kanka masa wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi inda yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban وغفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا شيني تصديقا بالوعد احتسابا كما ايمانا شيني القيام بالعهد احتسابا كما تصديقا بالوعد ايمانا يا ايماني وتوبسا ونن يرجيجين يا ده سكي ده اوبنجيتي سنن كما احتسابا يا ايماني ده cewa ya gaskata da cewa akwai lada da Allah ta'ala zai bashi shi da yake cewa ana ala ahdika wa wa'adika yace mastafa'tu gurgudan iko na domin duk abin da bawa zai yi na bautar Allah wato zai yi shi ne gurgudan ikonsa gurgudan abin da zai iya abin da mutum ba zai iya shi ba ubangiji baya kama shi da shi to Allah ya ce fattaqullaha mastafa'tu ku ji tsoron Allah gurgudan iyawar ku wa bartukum bihi fa'tu minhu fa'tu bihi masafatu abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gurgudan iyawanku kuma wanda ya nuna cewa bawa yana da istifa'a wanda ya tabbatar da cewa bawa yana da istifa'a wato yana iya yin Allah ya bashi wata dama ya bashi iko na yayi ko ya bari wato ubangiji ta'ala bai dabe bai shi ba bai kudin dine shi ba ta yadda ba ya da katabus sai abinda aka tirsasa shi a wannan kaga raddi ne ga almuli abinna almujabbira wanda suke ta ubangiji ya tirsasa bawa ne cikin ayyukansa saboda ka duk motsin da bawa yake cikin tilas yake yin shi ba wai zabin shi bane to kamar yanda ganye yake kadawa lokacin da iska ta kada ba bisa zabin ganyen bane yake wannan kadawar in ta kada gabas kada gabas in ta kada yamma kada yamma in ta kudu ya kudu in ta arewa ya arewa in ta tsaya tsaya kaga ba zabin sa a ciki to sauraka wannan hadisi yana raddi ga wannan akidar tunda anan an tabbatarwa da bawa istifa'a yace wa ana ala ahdika wa wa'dika masfafatu wato gurgurdan iko na gurgurdan yadda zai iya ce a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharar abin da na aikata kaga anan ma raddi ne ga su wadannan al-mudabbira al-jabariyya wadanda suke ganin bawa shi baya da wani aiki nashi sai abin da kawai aka sashi wato sai abin da aka tilasta shi yayi anan kaga ya tabbatar da cewa in har ya aikata wani sharri to shi ya aikata da kansa min sharri ma sana'tu ay ma fa'altu daga sharrin da nayi na aikata ashe bawa shi yake aikata sharri da kansa kuma ba a jingina wa Allah sharri kaga anan sai ya jingina sharrin zuwa ga kansa sai min sharri ma sana'tu daga sharrin abin da na aikata wanda yayi daidai da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'a nan doguwa da wal istifta wa shawa wanda take cikin sayyid muslim wa sharru laysa ilayka ba a jingina maka sharri ba a jingina maka sharri don haka bawa anan cikin ladabi ya jingina wa kansa wannan sharri cewa wa sharri wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu kaga anan akwai tirafi da cewa shi mai laifi ne abu'u laka bi ni'matika alayya to ina ikrarin kai min ni'ima da ni'imar da kai min wato ina ikrarin da ni'imar da kai min abu'u a ya'tarifu ina yadda da cewa duk ni'imomin da nake ciki kai ne kai min kuma da Allah ya ce kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk abinda kuke ciki na ni'ima daga Allah bara akwai ikrarin bawa da cewa ni'imar da yake kai kawo a cikinta yake fagamniya a cikin ta duk daga Allah ne wa abu'u bi dhanbi kuma ina itirafi da laifina to na yadda ni mai laifi ne to wannan shine bawa baya fita daga tsakanin wannan ni'matin tastawjibu ash-shukr wa dhanbin tastawjibu al-maghfira wato baya wuce baya fita daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ko dai zama ya to yana nan tsakanin ni'imar da Allah ta'ala yake masa wanda wajibi ya gode masa sannan kuma da laifin da wajibi ya nemi gafararsa haka anan bawa yake cewa to duk ya yarda da cewa ubangiji ta'ala shine mai gafara ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ka gafarta min domin babu mai gafarta zunubi sai kai to annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yake cewa man qalaha muqinan biha hina yumsi famata min laylatihi dakhala aljanna wanda ya fade ta yana mai yaqini da wannan addu'a yana mai sakarkacewa har zuci da wannan addu'a yana mai yadda da ita kuma ya mutu a wannan daren wato ya fade ta da yamma kuma ya mutu a wannan daren dakhala aljanna tabbas zai shiga aljanna wa kadhalika idza asbaha haka da in da safe ne ya fada yana mai yaqini da abin da ya fada yana mai sakankan cewa har zuci da magana da wannan addu'a to kuma a yinin Allah ya karbi ransa to zai shiga aljanna wannan shine sayyidul istighfar kuma a karkashin sa akwai tarin ma'anoni wanda lokaci ba zai bar mu ba mu yi bayani sama da abin da muka yi Badruddinul Aini wani malami ne daga cikin malamai ya yi littafi guda ka tukam shafuka masu yawa sharhin wannan littafi sharhu hadisi sayyidul istighfar yana kunshe da ma'anoni masu yawa ibnu taymiya da ibnu qayyim sun yi ta ishara zuwa ga wasu daga cikin ma'anonin sa da kafansu daban-daban Allah ta'ala ya sa mu dace kuma anan ne za mu daga aya sai wani karan insha Allah da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.